من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma a wannan rana ta Asabar 22 ga watan Rabi'ul Thani shekarar 1435 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2014. Kamar dai da aka saba, shirin Fatuwar Rahma shirin ne da kan amsa tambayoyin da kuma sauraro kuke aikowa zuwa ga malam, kuma dai ana aiko da tambayoyin ne akan lambobin wayar da aka saba, wato 0805554443, 0805554443, ko kuma 0707 7 4 4 2, wato 0707 7 4 4 2, ko kuma ta kan 0706 6 0 4 1 4 5 5, wato 0706 6 0 4 1 4 5 5. Haka zalika za ku yi aiko da tambayoyinku ta kan adireshinmu na email, wato faturrahma@yahoo.com, ko kuma ta kan dandalin sada zumunta na Facebook a shafinmu na Fatuwar Rahma. Kamar dai da aka saba, muna tare da Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangirar nazarin addini, wato shara musulunci, da kuma nazarin addini da
shari'a da nazarin addini musulunci
ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin. Akramakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Amma ba'du, ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda muka sani, ayoyi da dama a Qur'ani sun zo wanda Allah ta'ala a cikin su yake rantsuwa da lokuta daban-daban. Yayin rantsuwa da dare, yayin rantsuwa da rana, yayin rantsuwa da yini, yayin rantsuwa da lokacin la'asar, yace yayin rantsuwa da lokacin walaha, yayin rantsuwa da lokacin alfijir. Allah ta'ala yace wadduha wal-layli idha saja, yace wash-shamsi wadduhaha wal-qamari idha talaha wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla wal-fajri wa layalin 'ashr والعصر ان الانسان لفي خسر. da ayoyi masu kama da wannan suna nan da dama a cikin alqur'ani, inda Allah ta'ala ya rantsuwa da lokuta mabambanta. Sanin mu ne cewa Allah ta'ala yana da damar ya rantsuwa da abin da ya ga dama cikin halittunsa, wanda kuma shi bawa bashi da wannan damar ya rantse da wani sai Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, kada ku rantse da iyayenku, wanda duk zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko yayi shiru. Abdullahi dan Umar ya ji wani yana rantsuwa da Ka'aba, yana cewa la wal ka'abati, ba haka bane na rantse da Ka'aba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Abdullahi dan Umar yace naji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man halafa bi ghairi Allah faqad ashrak, wanda duk zai rantse da wani ba Allah ba, hakika ya hada Allah da wani. To amma shi Allah ta'ala, saboda mai iko ne akan dukkan komai, kuma komai da komai halitta sani, mulkin sani nashi ne, yana yin abin da ya ga dama. Saboda haka yana da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama. Rantsuwar Ubangiji da wasu daga cikin halittunsa yana yin ta ne domin ya jawo hankalin mu bayi mu san muhimmancin waɗannan abubuwan da ya rantsuwa da su, mu san amfaninsu a rayuwarmu. Kamar yadda Allah ta'ala a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta ya rantse da lokuta mabambanta don ya jawo hankalinmu mu san muhimmancin lokaci a rayuwar ɗan adam. Lokaci yana da muhimmanci kwarai a rayuwar ɗan adam, saboda duk abin da ɗan adam zai yi a wannan gida na duniya zai yi shi ne a cikin lokaci. zaran lokacin ya wuce to wannan abin kuma ya riga ya wuce, ba kuma zai sake dawo, wannan lokacin ba zai sake dawowa ba, saboda haka babu abinda zai yi ribata irin lokacin sa. Shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana waɗanda suka kafirta, Ubangiji ta'ala idan ya bujuro musu da wutar jahannama suka samu kansu a cikin azabar Allah, za su rika da na sani yadda lokutan nasu suka tafi a duniya ba tare da sun mori lokutan su wajen yiwa Allah da'a, wajen biyayya ga abinda Allah ta'ala ya aiko annabawansa da shi, wajen barin laifuffuka da barin barna a doron ƙasa. Allah ta'ala yake gaya mana cewa waɗanda suka kafirta suna da azabar, suna da azaba ta jahannama, ba za a sassauta musu wannan azabu, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur, ba za a gama da su ba a cikin azabar jahannama yadda za su mutu, shikenan azabar ta zo karshe, ba kuma za a sassauta musu wannan azaba ba, za a basu a cikin wannan azaba mai radadi, mai ciwo, mai zafi, suna ta fama wahala a cikin ta. Allah ya ce wa hum yastarikhuna fiha, suna ihu, suna ka wato kakaci a cikin wannan mutar jahannama, suna cewa ina ma Allah ta'ala ya dawo da su duniya domin su aikata aiki na kwarai wanda ba shi suka zama suna aikatawa ba. Allah ta'ala yake mayar musu da martani, awalam nu'ammirukum fiha ma yatadhakkaru man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu wa ma lidh-dhalimin min nasir, ashe ba mu raya ku a duniya ba muka ba ku lokacin da mutum zai iya wa'azantuwa idan ya ga dama ya wa'azantu, amma ba ku wa'azantu ba, to haka fazuko ku ci gaba da dandanar azaba, fa zalil zalimin min nasir, wadanda suke azzalimi ba su da wanda zai taimake su. Saboda haka rayuwa ta duniya ita ce lokacin da dan adam zai shuka alkhairi, in aka je lahira kuma anan ne zai girbi abin da ya shuka. Saboda haka idan mutum yayi wasa rayuwarsa ta tafi a duniya ba tare da ya more wannan rayuwa ba, babu shakka zai zo yana nadama. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi sahihi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito, ce ni'matani maghbuna fihi ma kathiru minan nas, as-sihhatu wal farah, ni'imomi guda biyu mutane da yawa suna yin asarar su, suna asarar ni'ima guda biyu. Ni'ima ta farko ita ce as-sihha, lafiya da Allah ta'ala zai ba wa mutum. Ni'ima ta biyu kuma al-farah, wato samun isasshen lokaci. To galibi mutane suna yin wasa da waɗannan ni'imomi guda biyu, ba sa morar lokacin da suke cikin koshin lafiya wajen yi wa Allah da'a da ayyuka na kwarai, harar lokacin har sai rashin lafiya ta zo ta make mutum, ta kwantar da shi, ba lokacin zai rika da na sani ina ma lokacin da yana da lafiya ya mori wannan lafiyar ta shi. Hakanan al-farag, lokacin da mutum yake da isasshen lokaci ya ki amfani da wannan har sai lokacin da abubuwa suka zo suka kwabe masa, suka cabe masa, suka yi masa yawa, a lokacin kuma zai rika kukawa da cewa a kwanakin baya ko a shekarun baya ya kasance yana da isasshen lokacin da zai yi kaza bai yi ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan ni'imomi da dama daga cikin mutane suna yin asara su, ba kadan ba, sune mafiya yawa, wato sune masu yawa cikin mutane, yace kathirun ni'matani maghbunun fiha kathirun minan nas, ni'imomi guda biyu da dama daga cikin mutane suna yin asarar su, domin ka samu ka Allah ta'ala ya hada maka lafiya da isasshen lokaci, wani ba karamin ni'ima bace, wani lokaci ga lafiyar ba isasshen lokaci, wani lokaci ga isasshen lokaci ba lafiyar, to ka samu Ubangiji ta'ala ya hada maka waɗannan abubuwa biyu a lokaci guda, ga kana da lafiya, ga ka kuma kana da yalwan lokaci, to ni'ima ce ba karama ba. Sai ka zo wata rana ga lafiyar ba yalwan lokaci, ko ga lokacin ba lafiya, to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalin musulmi ne kan cewa ya amfana da rayuwarsa, ya amfana da lokacinsa, ya amfana da lafiyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka mori abu biyar kafin abu biyar, a rayuwarka kafin mutuwarka, hayatuka qabla mautik, ka mori lokacin da kake da rai kafin mutuwa ta zo ta riske ka, sannan sihhatuka qabla maradik, ka mori lokacin da kake da lafiya kafin rashin lafiya ta kwantar da kai, sannan ghina'uka qabla faqrik, kamori lokacin da kake da wadata kafin ainihin lokacin talauci ko lokacin rashi ya zo ya same ka. Shababuka qabla haramik, kamori lokacin da kake da wato shabab, kake da yarinta kafin tsufa to ita zai zo ya bebeye ka. Dan adam da ba zai mori waɗannan abubuwa ba, ya bari lokacin samartakarsa ta wuce, lokacin rayuwarsa ta kare, lafiyarsa ya zo ya rasa ta, ko wadatarsa ya zo ya zama ba shi da ita, to zai zo ranar gobe kiyama ya kasa ansa tambayar da Ubangiji Ta'ala, zai tsaye da shi yana yi masa, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abu Barzah al-Aslami, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an 40 an umrihi fima afnahu wa amalihi fima wa an shababihi fima ablah wa am ma wa an ilmihi madha amila bihi wa amalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace diddigan bawa ba zai gushe ba a gaban Allah sai an tambaye shi abu hudu, sai ya ansa tambaya hudu, sai ya ansa tambayar rayuwarsa ta kakaye kare ta, ani ya karar da rayuwarsa ya bada wannan ansa. Sannan an tambaye shi game da dukiya, game da ilimin sa, wani aiki yayi da ilimin sa, lokacin da Allah Ta'ala ya bashi ilimi yayi aiki da ilimin nan nasa, ya amfana ko ya amfanar da ilimin sa ko bai yi ba, sai ya ansa wannan. Sannan kuma zai ansa samartakarsa lokacin da yake gajiyar karfin sa, ta yaya karar da samartakarsa, sannan kuma dukiyarsa, sai ya ansa tambaya biyu a kanta, sai ya ansa ta ina ya samo dukiyar, kuma ta yaya kashe ta. To dan adam idan bai yi la'akari ba, waɗannan abubuwa duk za su zo su wuce. Shi yasa Al-Hasan al-Basri yake cewa waɗanda suka gabace ku, Muhammad ibn Sirin kai yake cewa waɗanda suka gabace ku, na ga suna wato lissafi da kula da lokacinsu kamar yadda ɗayanku yake kula da kuɗinsa. Da ɗayanku yake tsayawa ya sa ido sosai ya kula da kuɗinsa, kada ya bari wani abu daga cikin kuɗin nan nasa ya yi asararsa. To haka su ma magabata suke kula da lokutansu, suna lissafa lokutansu. Ya kamata ɗan adam musulmi ya fi kowa sanin amfanin lokaci a rayuwa, domin shi ne Allah Ta'ala ya tsara masa ibadojinsa gwargwadon lokuta, ya zamana komai na ibada aka yi masa wato yadda zai yi shi a cikin wani lokaci na musamman, domin ya zama ya san amfanin lokaci. Akwai wanda ya shafi kullun a cikin duk wasu sa'o'i aka samu wata ibada za ta wato maimaituwa duk bayan yan awanni, kamar salloli biyar zai yi su a kullun, sannan kuma a kullun za su riƙa maimaituwa a cikin duk bayan wasu awanni. Da haka da zarar zahar ta yi zai tashi ya yi sallah, daga nan kuma zai ci gaba da lissafin lokacin shigowar lokacin sallar la'asar da ta yi, kuma ya tashi ya tashi ya la'asar, sannan ya jira lokacin magariba, lokacin magariba na yi ya tashi ya yi, haka nan isha'i, haka nan asuba. Sannan Ubangiji Ta'ala ya sanya masa wata ibada da zai rika dakwanta duk sati, yana lissafin kwanakinsa har idan wannan ranar ta zo a cikin sati ya gabatar da ita, ce sallar Juma'a, wacce ita kuma duk sati zai yi wannan. Saboda kullun yana lissafi, yau kaza, gobe kaza, jibi kaza, gata Juma'a za a yi sallah, za a yi sallar Juma'a. Sannan ya sa masa wacce zai duk abinnan, wacce zai yi a duk shekara za ta zago a cikin wani wata na musamman, shi azumi da zai riƙa yin sa duk Ramadan, a duk Ramadan kwana 30 zai yi ko 29, wanda Allah Ta'ala ya farlanta masa shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Sannan kuma ya sanya masa aikin haji, wanda shi kuma ake buƙatar sau ɗaya a rayuwarsa. A rayuwarsa ana aka wajabta masa ya yi shi sau ɗaya. Kaga akwai na shekara, akwai kuma na rayuwar mutum gaba ɗaya, lalle ya samu ya yi wannan haji in yana da iko sau ɗaya a rayuwarsa, mafi ƙarancin abin da ake buƙata kenan a wajensa. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wannan bayan da wasu munasabobi na musamman, wanda su ma aka sanya wasu ibadoji na musamman, kamar sallar idi, babba gabin nan sallar idi ta azumi da sallar idi ta layya, wanda ita ma wani lokaci ne na musamman da yake zagayowa lokaci bayan lokaci. Hakanan aka sanya masa irin so azumin rana Arfa, azumin sita Shawwal, aka sanya masa abin nan azumtar ayyamul bayt 10, 13, 14, 15 ga wata, da sauran lokuta da aka sanya masa ya azumce su bisa tsawi ya samu lada. Duk wannan ba don komai, don a nuna masa cewa ya kamata ya la'akari da lokaci, kuma ya san cewa lokaci wani abu ne da ake buƙatar kula da shi. To idan akwai wata al'umma da za ta kula da lokaci, ta ɗauki lokaci da muhimmanci, ta kiyaye lokacinta, ta riƙa lissafin lokacinta, to al'ummar musulmi ce. Haka ya kamata. To amma al'amarin sai ya zama na reshi ya juye da mujiya, sai ya zama na waɗanda su ba su da irin wannan shiriyar, ba su da irin wannan addinin, ba su samu irin wannan tarbiyyar ba, su ne ake ganin kamar suna kula da lokaci. Alhalin waɗanda ainihin su aka ba su irin wannan tarbiyyar, su ba su ɗauki lokacin a bakin komai ba. Mutum zai ɓata lokacinsa a cikin wata sharholiya, ta yadda in ka zo ka tambaye shi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza da kake zaune ko kake tare da wasu wani, me ka karu da shi a addininka ko a rayuwarka, ba zai iya tabbatar maka da cewa ga wani abin da ya karu da shi ba. Wataƙila ma abin da ya yi da ko ya tattara a wani lokacin shi ne saɓon Allah da laifuffuka da zai ji wa Allah da su. Sauraka, ya kamata musulmi mu kula da wannan, mu kula da lokacinmu, mu daina tafiyar da lokacinmu a banza, mu sani cewa rayuwar nan guda ɗaya ce, in ta ƙare kuma ba sake dawowa ba. Ya ibn Adam, innama anta ayyamu kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk. Rayuwar nan kwanakin nan su ne kai, ya kai ɗan Adam, duk sanda wani ɓangare na wannan kwanaki a wannan rayuwa ko waɗannan kwanaki ya tafi, to wani ɓangaren ka ne ya tafi. Saboda haka mu kula da lokacinmu, mu yi amfani da lokacinmu yadda za mu zo wa Allah ta'ala muna masu ci ribar lafiya da lokaci da Allah ta'ala ya ara mana. Allah ta'ala ya ba mu dacewa.
Amin, bismillah, amin. Tabe mu ta farko a wannan makon cewa take yi, yaya hukuncin shiga ban daki da waya alhali kuma an kunna karatun Alkur'ani daga Aminu Shahid?
To baya halatta a dauki karatun Kur'ani a shiga da shi, karatun Kur'anin a shiga da shi gurin da ake da yake da najasa. Mun sani gurin ba haya guri ne na najasa, ba guri ne mai tsarki ba. Shi kuma Alkur'ani littafi ne mai tsarki, fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara. Ubangiji ta'ala ya sifanta Alkur'ani da cewa littafi ne mai tsarki. To kaga bai kamata abin da yake da tsarki ba a kai shi gurin da babu tsarki. Mun sani cewa ban daki ko wajen ba haya guri ne matattarar shaidanu, matattarar shaidanu. Shi yasa ma in zaka shiga aka shar'anta maka kai addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'is, ya Allah ka tsare ni daga shaidanun maza, shaidanu mazan su da matan su. Su kuma shaidanu daman da dabi'ar su take suna rayuwa ne a matattarar da suke da kazanta. Duk guri mai kazanta to matattarar shaidanu ce. Gaban daki guri ne mai kazanta, so haka matattarar shaidanu ce. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi al-hushusha muhtadara, fa idza arada ahadukum an yadkhul al-khala falyaqul Allahumma inni a'udhu bika min al-khubs wal khaba'is. Yace waɗannan guraren da kuke biyan buƙatar ku, wato guraren ba haya, yace gurare ne da aljanu suke taruwa su yi dandazo a gurin. Saboda haka idan ɗayan ku zai shiga gurin, to ya addu'a yace ya Allah ka tsare ni daga miyagun aljanu mazan su da matan su. So guri ne da yake ba mai tsafta ba, bai kamata a ce mutum ya shiga da abin da ke karanta Alkur'ani ba. Ba laifi ka shiga da wayar ko da akwai Alkur'ani a cikinta, wannan memory ne, wannan kwakwalwa ce, ba wai rubutun ba ne. Inda za ka fasa wayar ka gama ɗalibanka ba za ka ga rubutun ko bismillah ba. Saboda haka wannan babu komai, kamar kwakwalwar ɗan adam ce. Mutum yana haddace Alkur'ani ko ya haddace Kur'ani da zai za a fasa kanshi, ba za a ga Alkur'ani a ciki ba, kuma ba zai hana wannan ya shiga cikin banɗaki da Alkur'ani, ya shiga cikin banɗaki ba don ya haddace Alkur'ani. To haka waya take. Amma ka shiga ka kunna, to sautin ya fito, to wannan bai dace ba, ko a waya ko a rediyo ko kuma kai da kanka ka riƙa karantawa cikin Alkur'ani a cikin banɗaki, wannan ba daidai ba ne.
To sai tambaya da ke cewa malam, menene hukuncin mai cin bashin mutane kuma ya hana da gangan daga Amr Shu'aibu dan Dalama?
To Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya ci bashi dan da niyyar ya biya, to Allah ta'ala zai taimaka masa ya biya. Wanda kuma ya karɓi bashi da niyyar ya cinye ya halakar da dukiyar wani, to Allah zai halakar da shi. من أخذ مال غيره يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ مال غيره يريد إتلافه أتلفه الله. wanda duk ya karbi dukiyar wani da niyyar zai mayar masa to Allah zai taimake shi ya mayar. In ya karba da niyyar ya cinye ya halaka masa wannan dukiyar, to shi ma Allah ta'ala zai halaka shi. Saboda haka ba karamin bala'i yake jawo kansa ba. Mutumin duk da zai dauki dukiyar wasu ya karbi dukiyar wasu da niyyar ya cinye, to ya sani ko wannan bai ciyu ba. Ko da a nan duniya yana ga kamar ya ci, to bai ciyu ba. Domin akwai ranar da kowa zai tsaya gaban Allah a yi hisabi, yawmul qumun nasu li rabbil alamin. Ranar da waɗanda suka yi zalunci za su rika da na sani akan zaluncin su. Qulul ladzina zalamu rabbana law akhartana ila ajalin qarib, azzalimai su rika cewa ya Allah da ka dan ba mu lokaci, ka dan ara mana, ka dan jinkirta mana. Nujib da'awataka wa nattabi'ur rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Saboda haka ba karamin laifi bane mutum ya ci dukiyar wani, hadari ne ba kankani ba. Wannan dukiyar dai ba mun ita ne ya halatta maka ita ba, ya fi maka, to ba za ta taba tafiya a banza ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tambaye sahabbai a tadruna mal muflis, kun san tsiyatacce wanda yake wasashe aka wawashe shi? Suka ce ya Rasulullahi muflis, ai wanda tsiyatacce shine man la dirhama lahu wala dinar, wanda ba shi da kokwabo, wanda yake fitik ba komai aljihunsa. Wannan ai shine yake cikin kamar shine wanda aka washe. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muflis shine man yati yawm al-qiyama wa qad amila min al-hasanati wa man yati yawm al-qiyamati wa qad daraba hadha wa shatama hadha wa akhadha mala hadha fa yu'khadhu min hasanati fa yu'ta hadha wa yu'khadhu min hasanati fa yu'ta hadha fa idha faniya ولم يقض ما عليه اخذت من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. النبي yace tsiyatacce shine wanda zai zo ranar gobe kiyama, gashi ya zo da tarin ayyuka na kwarai, yayi sallah, yayi azumi, yayi zakka, yayi wayi, yayi wayi, yayi wayi, duk ayyukan da ake so masu kyau yayi su, ga gwalagwalan ayyuka. Amma kuma za a zo da shi gaban Ubangiji ranar gobe kiyama, mutane sun bebeye shi, kowa yana neman hakkinsa. A zo ya daki wannan, ya zagi wancan, ya cinye dukiyar wannan, to sai a rika iban ayyukan nan nashi masu kyau. Kai ya cuce ka, yayi maka kaza, to ga gwargwadon abin da ya maka, ga biyan ka, an biya ka. Wancan ma ya zo a biya shi, wannan ma ya zo a biya shi, har ayyukan nasa na kwarai su kare, kuma bai gama biyan abin da yake kansa na basu suka ba. To daga nan kuma duk wani in wani ya zo ya ci, to ni ma ai ya taba rantar kuɗi na bai biya ni ba, ya ci bashi na bai biya ni ba. A ranar babu musu, babu gaddama. In mutum ya yi musu, gaɓoɓinsa ne za su yi shaida. Da haka a lokacin dole da ɗan adam ya sadu da ya yadda. To idan wani ya zo ce shi yana binsa bashi, shi ba a biya shi ba, kuma gashi ayyukan nasa na kirki duk sun ƙare, sai a shiga ebo, kuma laifuffukan mutane ana watsa masa, ana ebo ana watsa masa, ƙarshe kuma a tattara shi a watsa shi wuta. Kaga babu asarar da ta kai wannan, babu tsiyataccen da ya kai wannan. Saboda haka mutumin da zai karɓi kayan mutane da niyyar ya cinye, babu shakka wannan ya sani cewa yana ciwo kansa bala'i ne. Domin akwai ranar da kowa baya wato abinda zai tsirar da shi a ranar yake nema. In ya ga wani wanda ya san cewa akwai wani abu tsakaninsu, a lokacin kowa yana kishin ya samu abinda zai nauye mizaninsa na kwarai. Don haka yana ga wani wanda ya taɓa cin dukiyarsa bai biya shi, shikenan ya samu abinda yake so. Da wahala ya iya kyale shi, ya ga cewa in ya kyale shi ko ƙarshe shi ka ayyukansa ba za su ishe shi ba, sai ya ce ya tafi wuta. To ga wani wanda zai kwasa a wajensa ko ya rage masa lodinsa. Kaga a lokacin babu maganar ko ƴan uwantaka ko zumunta ko abotaka. Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Allah ta'ala cewa kowa gujewa ɗan uwansa zai yi, gujewa babansa, gujewa babarsa, gujewa ɗan uwan matarsa. Kowa li kulli mri'in minhu yawma idhin sha'nun yughni, kowa abin da yake kansa ya ishe shi. To ranar da mutum zai guje wa babansa da babarsa da matarsa da dan uwansa da ƴaƴansa, to kuma wa zai saurarawa? Haka mutane a ji tsoron Allah.
To sai tambayar da ke cewa menene matsayin matar da aka biya sadakinta amma kuma iyayenta suka yi amfani da kuɗin ba su ba ta ba, sako daga Nasir Yakubu.
To kamata dai iyaye su sani cewa sadaki na ita matan ne. Allah ta'ala ce wa atu nisa sadaqatihinna nihla, ku ba wa mata sadakin su kyauta ce da Allah ta'ala ce a ba su. Saboda haka dukiyar sadaki ta ita matar da aka aura ce, amma idan iyayenta suka dauka suka yi wani abu, ba za a ce anan ta rike abun a ranta cewa sai sun biya ta ba. Iyayenta ne ita mai ba su ci, sai ta yi hakuri ta yafe musu. Amma da iyaye su sani cewa dukiyar sadaki na ƴaƴan ne, idan ana so a yi musu wani abu ma a nemi izinin su a gaya musu cewa to kudin sadakin nan naki, muna ga za mu saya miki kaza, ko za mu yi miki kaza da shi, ko za mu yi miki kaza da shi, ce babu komai, zai wahala ma a samu yadda za ta ci ita kudinta take so a bata a hannu. To wannan zai sa ta ji cewa eh, dukiyarta ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce, kuma duk abin da aka yi da dukiyar an yi ne da izininta. To amma in har sun cinye kamar yadda ta faɗa, to ta yafe musu iyayenta ne, tsakaninta da su babu maganar cewa sun cinye mata wani kuɗi don haka sai sun biya ta. Annabi yana cewa anta wa maluka li abika, da kai da ma dukiyarka duk mallakar mahaifinka ne. Saboda haka sai ta yi haƙuri ta dangana.
To sai tambayar Sadiya da take cewa shin ya halatta matar da ke cikin jini ta yi alwala?
To idan ta yi ne, idan kawai ta wanke jikinta ta ji ta dan tsatsauta jikinta ba wani abu, amma dai ba alwala ba ce ta ibada. Da ita alwalar da za a ibada da ita ba ta zauna ba sai da tsarki. Amma in kawai ta yi ne idan ta ga ta wanke jikinta ta ƙara dai tsatsauta jikinta, wannan babu komai. Amma ta sani ba alwala ba ce wacce ake bautar Allah da ita. Saboda alwalar ibada tana buƙatar tsarki. Babu alwala ga mutumin da ba shi da tsarki.
Sai sakon Abdullahi Baffaɗan Dago, wanda yake cewa mutum ne ya yi wa wani alƙawarin zai ba shi kuɗi ko wani abu kyauta, sai kuma wanda za a baiwa ɗin ya rasu kafin a kai ga bashi, to yaya matsayin wannan alƙawarin?
To alƙawari na za a yi wa mutum kyauta, matuƙar ba a bashi a hannunsa ba, to bai zama kyauta ba, bai zama ya zama mulkinsa ba. Idan mutum ya maka alƙawarin kuɗi, ko ya maka alƙawarin abin hawa, maka alƙawarin wata riga ko sutura ko wani abu, bai ɗauka ya baka ka karɓa ba, to bai zama naka ba. In ya rasu shikenan, wannan dukiya tana nan ta magada ce. Babu maganar ka je ka ga ƴaƴansa ko magadansa cewa ai ya taɓa maka alƙawarin zai baka, saboda ka fitar maka da abin da ya maka alƙawari. A'a, ya yi alƙawari amma bai bayar ba, saboda ka yana nan nashi ne. Don haka wannan dukiya da aka yi alƙawari babu, kuma shi mamaci a nan ba za a ce ya mutu da alƙawari a kansa ba. Alƙawari ne wanda ba wajibi ne ya cika shi. Wani alƙawarin zan baka kaza ba wajibi ne, in ya cika ya yi abin da ya kamata. Amma dan bai cika ba, ba a ce ana bin shi a gurin Allah yana mai laifi, ko a ce ai tunda dai har ya alƙawari lalle-lalle a sauke masa wannan nauyin, ba wani nauyi a kansa.
Sai wani ce, malam ina so zan ƙara aure, amma kuma matata tana da hawan jini, ina tunanin sanar da ita, to ya zan yi? Sako daga Usman.
To in kana son, in kana jin tsoron wani abu zai same ta, kuma kana son ta, sai ka kula. In kuma kana gada mu sai ka ƙara auren, sai ka san yadda za ka lallashe ta, ka gaya mata, ka yi mata addu'a, kuma Allah ya sauke mata. Amma da ban ɗaya biyu ne, ko dai ka gaya mata ko kuma ka fasa auren, babu wani abu na uku. Dan in ka ma ɓoye zai fafi zama matsala, ce ka ɓoye ka ji ka auren a ɓoye, wata rana za ta abin zai fashe kowa ya ji. To kaga anan sai ya fi mata ciwo ma sama da ce tun farko ta san da maganar. Saboda ka in har ka hararo cewa hawan jinin nan nata mai tsanani ne, kuma kai kana son ta, ba ka san abin da zai tayar mata da hankali ko ya kai ta ga wani halin ƙaƙanuka yi, shikenan sai ka haƙura, ba ci akai dole sai ka ƙara auren ba. In kuma kaga dole sai ka ƙara, kuma nan ma ba za a haramta maka ba, saboda matar tana da hawan jini a ce kakka yi aure. Wannan ba wanda zai gaya maka wannan. So ya rage zaɓi, ya rage naka, ka bi ta a hankali, ka lallashe ta, gaya mata kalmomi masu daɗi, ka yi mata abubuwan da za su ƙara kwantar mata da hankali, ka yi mata ihsani over yadda kake mata. In da can ma kana kyautata mata, to yanzu ka yi mata kyautatawar da za ta riƙe baki ta yi mamaki, watakila wannan ya ɗan ba ta relief, ya ɗan ba ta sanyin zuciya. Kuma ka haɗa da yi mata nasiha, da faɗa mata Allah da waye, kila wannan ya taimaka to kuma sai kai auren ka.
Sai sakon Bashir Aliyu Sheka wanda yake cewa malam menene ma'anar kalmar nan ta salaf?
To kalmar salaf larabci ce wanda take nufi abin da ya gabata ko waɗanda suka gabata shine salaf. A kishiyarta ita ce khalaf. Khalaf sune wanda suka zo daga baya suka maye gurbin waɗanda suka wuce. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, in aka ce khalfun bi sukunil lam ana nufin wanda suka zo daga baya marasa kirki, kamar yadda ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna arada hadha al-adna wa yaquluna sayaghfiru lana, ko fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wa ittaba'u ash-shahawat. Kaga anan khalfun waɗanda suka zo daga baya marasa kirki. Masalaf tana nufin wanda suka gabata a tsagwaren larabci. Ka kalli gundarin kalmar a larabci, duk wanda ya riga ka salaf ɗinka ne, iyayenka salaf ɗinka ne, kakanninka salaf ɗinka ne, kakannin iyayenka salaf ɗinka ne, duk dai wanda zai riga ka to wannan salaf ɗinka ne a gundarin kalmar a harshen larabci. Sannan kuma ana amfani da ita salaf a ma'ana ko a yare na malamai don a nuna magabata na farko a wannan addinin musulunci, waɗanda suka riga kowa shiga musulunci kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, da waɗanda suke al-muhajiruna, da waɗanda suke al-ansar, waɗanda Allah ta'ala ya kira wasu sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar. As-sabiquna al-awwaluna, wanda suka riga kowa shiga musulunci na farko, da suke muhajirun mutanen Makka masu hijira zuwa Madina, da kuma al-ansar mutanen Madina masu taimakawa mutanen Makka. Sannan da almajiran su ne tabi'ai waɗanda suka taho bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam, suka zauna da sahabbai suka kunkuɗe ilimi wajen sahabbai, suka kuma sanar da waɗanda suka zo bayan su. Saboda almajiran sahabbai su ma sun shiga, su ne khairul qurun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace khairul qurun khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, mafi alkhairin mutane sune waɗanda na rayu tare da su, sune sahabbai, sune mafi alkhairin wannan al'umma. Duk wani alkhairi da kake zaton akwai shi a cikin wannan al'umma, to sahabbai su suka fi cancanta sa kuma yafi yawa a cikin su. Wannan sune batch na farko. Sai batchin da suke bin su sune yace thumma alladhina yalunhum, sannan wanda suka zo bayan su sune tabi'ai, su ma akwai alkhairi tare da su mai yawa amma bai kai alkhairin da yake cikin sahabbai ba. Saboda waɗannan malamin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam, kai tsaye a makaranta annabi suka yi karatu shine malamin su, shi ya ba su tarbiyyar da annabin Allah zai bayar, ba su kai tarbiyyar da kowane irin malami ne zai bayar ba. Sannan su mallazina yulunhum, sannan wanda za su zo bayan su sune baci na uku, sune tabi'a atba'u tabi'i. To waɗannan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa shaida da khairiya cewa su suka fi kowa alkhairi, sahabbai tabi'i atba'u tabi'in, to waɗannan su ake kira salaf magabata. Daga nan sai waɗanda suka zo kurkusa da su sune al'imma, musamman limamai guda huɗu nan da muka sani, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, sannan da waɗanda suka zo tare da su a lokacin su kamar irin su Laith ibn Sa'ad, kamar irin su Abdullahi ibn Mubarak, kamar irin su Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, irin su Sufyan ibn Uyayna, irin su al-Auza'i da sauran malamai na wannan lokacin masu yawa. Sannan waɗanda suka zo daga nan irin su ashabul kutub as-sitta, malaman nan da suka rubuta littafan nan guda shida, su Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, waɗannan su ma. To waɗannan duk zaka iya kiran su salaf, zaka iya kiran su magabata na ƙwarai. Wasu kamar wasu malamai suna cewa asrul riwaya yana ƙarewa daga ƙarni na uku. To ƙarni na uku na ƙarewa, to asrul riwaya, zamanin riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙare. Sauran duk abinda zai biyo kusan maimai ne ko kuma ƙara ruwaito abubuwan da waɗancan suka riga suka ruwaita ne. Wato daga kansu Nasa'i ya rasu shekarar hijira 303, to duk waɗanda suka zo daga baya to za su zama muta'akhirun ne, ƴan baya-baya ne, to ƙarshen ƙarni na uku. To abinda ake nufi, dukka wani wanda zai taso cikin wannan addini, in yana so fahimta sa da addini ta zama mai kyau, to wajibi ne kada ta saba ma waɗannan al'ummomi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su ƙarara. a cikin hadisin sa sahihi wanda yana cikin Bukhari da Muslim da sauran littafin sunna. Kada fahimta su ta sha bamban da fahimtar waɗannan mutane. Idan su suka yi wata fahimta dangane da addini, wani ya zo da tashi duk ta sha bamban da tasu, to babu shakka ba yadda za a yi a hukunta wa tasu cewa ba daidai bace tashi ce daidai, wannan ba zai yiwu ba. Da zarar zamani ya fi kusa da na Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya fi kusa da dosano hasken mishkatun nuhuwa. Kana ƙara nisa, hasken na ƙara nisa daga mutum. Shi yasa ana ƙara nisa, kurakurai na ƙara yawa, laifuffuka na ƙara bayyana, miyagun aƙidu da fahimtoci suna ta ƙara bayyana. Haka aka yi ta yi suna ta ƙaruwa, fitintunu suna ta ƙara yawa. Sauraka, in ana so a dawo da addini kurkusa da yadda yake a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai an dawo kan fahimtar su waɗannan mutane na Quraysh. Shi yasa ake cewa shi Alƙur'ani da Sunna ana fahimtar sa ne gurgurdan fahimtar waɗannan mutane. Ba kawai ka ce zan ɗauki Alƙur'ani da hadisi shikenan ne in fahimce shi ko in fahimce su, fahimta ta ni kadai, koda ko zan saba ma wannan al'umma, don ba zai yi wannan al'umma ta zama ba akan gaskiya take ba. Mutum ya zo daga baya, bayan su da shekara 400, 500, 600, sannan kuma ya fi su fahimtar addini, wannan ba zai yiwu ba a aikace. To wannan shine abin da ake nufi da as-salaf magabata. Ake cewa a fahimci addini gurgurdan fahimtar magabata, kada ya rika kawo wata fahimta wacce ta saba wa tasu. Kuma wannan shi zai raba duk wata rigima. Wata rigima da za ta zo cikin musulmi, wanda ya ce kaza, wanda ya ce kaza, wanda ya ce kaza, sai to a koma farko ya su suka fahimci abin. Kai ka ja aya, ni na ja aya, wancan ya ja aya. Kai ka ja hadisi, ni na ja hadisi, wancan ya ja hadisi. To mu koma farko, su duk waɗannan malaman na farko su ya suka fahimci mas'alar. Kuma Allah da ikonsa, saboda tsara addinin da ya yi, sun shi ne addinin ƙarshe. Ba wani annabi da za a saki aikowa. To tunda ba wani addini da za a saki aikowa, yana daga cikin ni'imar Allah ga bayi ya tsara addinin, kai ya zama addinin babu shi duka gaba ɗaya ya lalace. Da in ya lalace duka, to bai zama addini na duk duniya kuma har ƙarshen har tashin kiyama ba. A da can annabi ya zo ya gama da awarsa wanda suka yi imani, bayan wasu shekaru to addini yana gurɓacewa ya lalace, ta yadda ba inda za ka je ka samu mai kyan. To sai a taso da wani annabi sai ya zo ya gyara abin da aka bata. Shi ma in ya tafi bayan shekaru aka kuma gurɓata addini aka lalata shi, ba inda za a je a samu mai kyan, sai a kawo wani annabi. To shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zama shine khatamul anbiya, shi ya rufe annabci gaba ɗaya, dan aqidar abin nan shari'ar da ya zo da ita da zarce har tashin kiyama. To tunda haka take, ya kamata daman ko ya wajaba daman ta zama shari'a ce tsarariya da Allah zai tsare ta, katta lalace. Da in ta lalace duka, to ai ba kuma wani annabi da za a yi, ko to ina za a je a samu gaskiya? To yana daga cikin ni'imar Allah sai ya kasance addinin a tsare yake, illa iyaka kowanne ya kokarin fafutukar yadda zai gano yadda abin yake tare da addu'a Allah ta'ala ya nuna masa inda gaskiya take. To komawa ga tafarkin su waɗannan magabata ɗin, shi zai nuna maka haske da za ka gane inda aka sa gaba. Allah da ikonsa, tun shekaru sama da 1000 an rubuta duk abinda waɗannan magabata suka faɗa ko suka aikata. Akwai littafin musannafa, akwai littafin muwadda ƙarni na 2 aka rubuta shi. Malik ya rasu shekara tana da 179, ƙarshen ƙarni na 2 aka samu irin su Ibnu Abi Shayba, su Abdurrazzaq, wanda su ma suka rubuta littafansu, littafan da ake kira al-musannafat, wanda su ma sun rayu a cikin ƙarni na 2 zuwa na 3, na 2 da farkon ƙarni na 3 aka samu littafan da suka rubuta masanid. To kamar musannaf Abdurrazzaq da musannaf Ibnu Abi Shayba, za ka samu maganganun sahabbai da yawa da na tabi'ai da yawa. Dukkan wata matsala ta addini za a ce ga abinda sahabbai suke faɗa ko suke aikata, ga abinda tabi'ai suke faɗa ko suke aikatawa. Wanda wannan shi zai nuna maka ga yadda rayuwar su magabatan ta kasance ko fahimta su ta kasance dangane da wata matsala ta addini. To a takaicen an ce salaf ana nufin waɗannan.
To sai tambaya ta gaba da take cewa, dan Allah malam, idan mutum ya ɗauki kuɗin mahaifinsa da yawansu ya kai rubu'u dinar, shin za a zartar masa da hukuncin haddi ne daga Rabi'u Musa Shirawa?
wato shi ita sata, wato shi haddin sata ba wai kawai daga kai sata abinda sunan shi sata ba, shikenan sai an yanke mutum hannu. Dole akwai sharuɗa, akwai mawani, akwai sharuɗa da dole sai sun cika, sai an samu sharadi cewa wannan sata ce da har za a yanke hannu. Na farko ta kai nisabi, kai rubu dinar ta kai nisabi. Na biyu mutum ya sace ta daga hirzin, wato gurin da ake ajiye irin wannan dukiyar, wato dukiya, kowace dukiya akwai inda ake ajiye irinta, inda mutum zai dauki kuɗi. Mutum ne yana da kuɗi kamar yana da 10,000 ko 20,000 ko 100,000 misali, sai zo bakin shagonsa sai sa a leda sai ajiye, ba a ajiye kuɗi ɗin haka. Amma da ya shiga cikin shagonsa ya ja abinan drawa ya sa a ciki, ko ya samu wani lungu a cikin shagonsa ko ɗakinsa ya rufe a ciki, wani ya je ya kutsa ya ɗauka, to ya ɗauko a hirzi. Saboda haka kowane abu yana da hirzinsa, yana da inda ake ajiye shi. To mutum ya ɗauki wannan abun a hirzi, sannan ya ɗauke shi kufiyatan a ɓoye, ba da ƙarfi ba, in tare shi ya yi ƙwace ko ya yi sani, wato ya yanka a yi masa aljihu, wannan ba a kiran shi sata a ƙa'ida ta fiqhu. Duk da a lugha harshen yare za ka iya cewa ya mun sata, amma ba ita ce satar da ake wahadi ba. Akwai fashi, za mu ce fashi da makami, tare mutum a nuna masa ƙarfi, ko ka ba mutum amana ya cinye, kaga kayan ka ya cinye, daidai yake da ɓarawon da ya ɗauki kanka, amma shi a nan ba za a yi masa haddin sarika ba. Shi akwai hukuncinsa, wanda suke ɓarna a bayan ƙasa kamar yan fashi, hukunci yana kaiwa har kisa ma. Innama jaza'ul ladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard. Kaga su hukuncinsu yakan kai har matakin kisa, dan kakkace to ya za a ce wani wanda ya tare kai kwace shi ba barawo bane wanda za a yanke hannu, shikenan ba abin da za a yi masa. A shi ma akwai hukuncin hiraba, ta'ziri akan barwa shi shugaba ko in ce alkali, wanda shi zai kwatanta irin girman laifin ya ga irin ukuba da zai masa. To sannan a zamana babu mawane, kai zamana akwai wani abin da ya jawo har yayi haka, akwai abin da za su iya hanawa kai a yi masa haddin, kamar ɗa da uba. A tsakanin ɗa da uba babu haddi, tsakanin uba ya ɗauki dukiyar ɗa ko ɗa ya ɗauki dukiyar uba, nan ba a haddi, ba a cewa za a yanke hannun ɗa saboda ya taɓa dukiyar babansa, ko a yanke hannun uba saboda ya taɓa dukiyar ɗansa. Saboda haka kamar wannan tambayar da yake cewa idan ya ɗauki dukiyar babansa ya kai rubu dinari, za a yanke masa hannu, a ba za a yanke masa hannu ba, sai dai nan ana iya hora shi gwargwadon yadda ake ganin za a ladabtar da shi, domin a ƙa'ida uba yana sakin, wato yana sassauci tsakaninsa da ɗansa, abinda ba zai sassauci tsakaninsa da wani ba. Akwai abin nan na ubuwa na shi mahaifinsa ne, soyayya da tausayi da waye da yake tsakaninsu. Saboda haka wannan ba zai sa a kawar da mutum haddi a nan, babu maganar haddi. Amma idan ba haka ba, aka kuma samu sharuɗin, to shi ne ake tsayar da haddin sarika, haddin sata. Haka dan uba ya taɓa dukiyar babansa, babu shakka in ba bisa yardarsa ya taɓa ba, ya yi laifi. Amma ba za a ce in an kama shi a je a kai shi a yanke masa hannu ba.
To sai tambayar Usman Ado, wanda take cewa malam, ina so a bambance min kuɗin ruwa da kuma bayar da bashin haja ga ma'aikata kan farashi na daban, kasancewar sai ƙarshen wata za su biya.
To wannan malamai suna da saɓani akan ciniki irin wannan. Shi dai kuɗin ruwa shi ne ka ba da bashi, kana jiran lokacin da aka zo biyan ka a ƙara maka akan abin da ka bayar. Tun ne ka bashi bashin naira 10, idan ya zo biyan ka ya baka naira 11 ko 12, ko ka bashi 100 ya baka 110 ko 120, ko kuma ka bashi ka ce zai biya ka bayan wata ɗaya. Bayan wata ɗaya ya zo bai samu kuɗin da baka ce to ba komai, zan ɗaga ma ƙafa, amma za ka ƙara min wani abu. To wannan duk kuɗin ruwa ne, bashi ne wanda aka haɗa shi da riba, haramun ne. Abinda mutum ya cancanta ko ya halatta ya karɓa shi ne abinda ya bayar. In tubtum falakum ru'usu amwalikum, kun tuba ku karɓa abinda kuka bayar. La tazlimuna wa la tuzlamu, la tazlimuna wala tuzlamu, kada ku zalunci mutane ku karbi sama da abin da kuka basu, kada kuma a zalunce ku a rike muku kudi a kibiyan ku, ko kuma a rage muku akan abin da kuka bayar, karba daidai kankin kankan da wanda kuka abin. Wannan shine abin da yake shari'a dangane da bashi. Amma shi kuma wancan ciniki ne, kaya ne ana saida abu ne ana saida shi a kasuwa kudi hannu naira 100, kai kuma baka da kudi hannu, su ce to gashi nan zan sayar maka amma 110 ko 120, in kara maka 10 ko 20 akan wannan abin da muka yi ciniki, bayan wata ɗaya ka zo ka kawo 110 120. To wasu malamai suna haramta wannan, wasu malamai suna cewa wannan haramun ne, tunda ai ka kara masa 20 din saboda karin lokaci da ya baka, tazarar lokaci da ya baka, ba kudi hannu za ka biya shi ba. Suka ce akwai hadisin Abu Huraira da yake cewa man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu awkasuhuma aw riban, wanda duk yayi ciniki biyu a daya, yace in kudi hannu za ka bayar kawo kaza, amma in sai ya kai kwana biyu uku wata daya, to za ka kara kaza. To sai ka ce falahu awkasuhuma, annabi ya ce ka karbi mafi kankanta farashin, aw riban in ka kiyadda kuma ka ci riba, kudin ruwa. To wasu suka haramta wannan, da dama kuma daga malamai suna ga wannan ciniki ɗaya ne ba biyu bane, ciniki ɗaya ne, tunda ba ce masa yayi na sayar maka yanzu a kaza ba, gobe kuma in zaka kawo kudin, in dai ba yanzu zaka bani kudin ba sai ka kara, to wannan shine haramun. Amma in ciniki ɗaya yace kayan nan nawa 110 ake na zan sayar maka, ko 120 zan sayar maka, kai yadda ka saya a haka, to kayansa ne yana da dama ya sayar kasa da haka, daidai da yadda ake sayarwa, sama da yadda ake sayarwa, ba laifi ba a shari'a. Saboda haka yanzu ya baka kayan ne akan wani farashi guda daya, ba wai ya baka shi ne akan farashin 100 ba, kuma sannan gobe ya ce da kai tunda bashi ne sai ka kara min kaza. Don haka suka ce wannan babu laifi a kansa. Da dama daga cikin malamai sun yi fatawa akan halaccin wannan, a cikin mazahib din nan ma guda wa uku, in banda mazhabar Imam Ahmad, shi ma akwai kauli a cikinta wanda su Ibn Qayyim suke cewa wannan ba laifi ba ne. Saboda haka babu laifi a ciki, tunda ciniki ɗaya ne. Amma a nan kullum muna ba mutane shawara cewa shi musulunci tsakanin ƴaƴansa ana so a samu sauƙi, ka riƙa yin abin da za ka riƙa jin ka taimaki ƴan uwanka, ta yadda kai ma za ka jira Allah ta'ala ya taimake ka a dalilin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi, man faraja mu'min kurbatan min kurabi dunya faraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah, man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Nabi yace duk wanda ya yaye ma wani mu'mini wata damuwarsa ta duniya, to shi ma Allah ta'ala zai yaye masa tashi damuwar a lahira. Sannan yace wa man faraja man yassara ala mu'sirin, wanda ya sausautawa wani wanda yake cikin tsananin bukata, yayi masa sauki, to shi ma Allah ta'ala zai masa sauki. Sannan Allah na taimakon bawa, matukar bawa na taimakon dan uwansa. To mutum ya rika tuno irin wannan, cewa in yayi ma wani sauki, shi ma Allah ta'ala zai masa. Sannan annabi yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu min fil ardi yarhamkum ma fis sama, masu tausayawa su ma Allah ta'ala mai rahama zai tausaya musu. Ku tausaya ma wanda yake ƙasa, ko kuma wanda yake sama ya tausaya muku. Saboda haka in ku tausaya wa mutane, kuka yi musu ciniki ta yadda za su ji cewa kun tausaya musu, to kuma sai Allah ta'ala ya tausaya muku. Don haka da a ce zai ɗauki kayan nan, shi mai kaya ya sayar da shi da farashin kasuwa ko farashin lokaci a bashi, to babu shakka wannan shi ma Allah ta'ala zai dube shi ya sa masa rahama da albarka cikin dukiyarsa.
To sai tambayar da ta fito daga Ummu Nur, take cewa shin menene bambancin wajibi da kuma farilla?
To wannan mas'ala ce wacce take mai zurfi ta usulul fiqh, in ba malamai wanda suke karanta usulul fiqh ko kuma dalibai da suke karanta usulul fiqh ba, jama'a haka ma ba wani abu ne da za su karu da shi. Gurin malamai, mafiya yawancin malamai, babu bambanci tsakanin farali da wajibi. Ina ce farali ne, wanda ke cewa wajibi ne abu ɗaya ne. Sanadin abinda idan ka bar shi ka cancanci uba, ka cancanci azaba, ka cancanci Ubangiji ta'ala ya kama ka da laifi, abinda yinsa ya zama tilas, barin shi kuma ya zama laifi. shine ake cewa wajibi kuma shine ake cewa farilla wannan a gurin malamai babu bambanci sawa'un alqur'ani ya tabbata a hadisi ya tabbata a daidaikun hadisi ya tabbata ko hadisi masu yawa wato a ahad ko a tawaturi dilalar saqatiyya ce ko dilalar sunniyya ce babu bambanci a gurin malamai duk dai abin da aka ce tilas mutun yayi shi to ana kiran shi wajibi ana kiran shi farilla a gurin mazhabar Abu Hanifa su suke rarrabe tsakanin farilla da wajibi su ce farilla shine abin da ya tabbata ta hanyar wani nassi wanda yake qat'iyyu thubut qat'iyyu dalala wato ta hanyar da ya tabbata hanya ce da babu kokonto ko misali zarratin a ciki sannan dalalarsa yadda ma'anar ta fito karara wato tana nassin yana daukan ma'ana ne kwaya ɗaya ba ya daukan sama da ma'ana ɗaya to wannan shi ake cewa wajibi shi yake cewa farilla abinda kuma ya tabbata ta hanyar nassin da yake zanniyyu thubut wato akwai yuwar ya zama akwai kuskure wajen tabbatar da shi yuwar wato ihtimali koda ihtimali ne marju ihtimali ne da'if mai rauni amma dai akwai shi ko ya tabbata ta hadisi kwaya ɗaya misali ko kwaya biyu to wannan za a kira shi wajibi amma ba za a kira shi farilla ba saboda haka a cikin ayyukan sallah misali sai akwai farilla akwai wajibi ruku'u sujjada wannan farilla ne amma karatun fatiha wajibi ne a gurin jumhur in ka ba karatun fatiha baka da sallah a gurin hanaf in ka ba karatun fatiha ba a cewa baka da sallah amma kai wa Allah laifi zai kama ka to wannan a gurin malamai da dama wannan kuskure ne wajen wannan bambancewar saboda haka abin da za a ce maka farilla da abin da za a ce maka wajibi duk abu ɗaya ne a maganganu na malamai kuma fiye yawa daga cikin malamai
sai sakon Abu Abdulrahman wanda yake cewa malam mutum ne yana sallar isha'i sai ya tuna kuma bai yi magarba ba shin ya zai yanke sallar ne ko kuwa
zai karasa sallarsa ne gama sallarsa sai ya yi magarba magana mafi rajihi tartibin salloli wanda za a rama ba wajibi ba ne yana so a rattaba su a jera su in hakan ta samu amma in har hakan ba ta samu to babu laifi idan mutum ya fara sallar isha'i ya tuna bai magariba ba to kai ya yanki sallarsa ya karasa sallarsa sai ya zo ya yi magariba din ko ya fa ko sallar abin nan ya zo ana sallar isha'i jam'i bai yi magariba ba to sai ya bi su a yi isha'in da shi sannan ya zo ya magariba a nan ba za ka ce ai tunda ya halatta a bi shi da niyyar magariba su suna isha'i ba anan akwai ayyuka za su sa bamban da mun ce ba a san a saba wa liman wajen aiki to in ka bi shi kana magariba shi zai yi shi yana isha'i to dole za a saba saboda sallar isha'i raka'a hudu ce sallar magariba uku ce kaga an yi raka'a biyu aka tashi aka kawo daya kai magariba ka ta kare zaka zauna ne ka ce ba za ka yi sallama ba sai ya kawo daya yayi sallama kai sallama kaga anan ka saba masa shi yana tsaye yana karatun fatiha yana ruku'u yana sujjada kai kana zaune baka bin shi anan tare da cewa annabi ya ce fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu kai anan duk ba kai wannan ba saboda za a samu sabani wajen aiki sai aka ce mai magariba ba zai iya bin mai isha'i ba ta nan nahiyar ba wai ta nahiyar niyya ba to in ka zo yana isha'i idan ka samu jam'i za ka iya bin shi ku yi isha'i kuma daga baya sai ka koma ka yi sallar magaribarka ta yi
to sai tambayar wato da ta fito daga Sa'idu Dan Hassan yake cewa mutumin da ake bin sa bashin azumi kuma ba zai iya ramawa ba saboda wata rashin lafiya kuma gashi bashi da halin ciyarwa ya zai yi kenan
shikenan daman zai yi abinda zai iya ne shi addini haka yake abinda duk ba za ka iya ba to ya faɗi daga kanka Allah ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah yi ne ko bari ne gwargwadon yadda za ku iya Ubangiji ta'ala bai taɓa ɗorawa rai abinda ba za ta iya ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ko la yukallifullahu nafsan illa ma ataha abinda rai za ta iya shi Allah yake kallafa mata ta yi amma abinda duk ya fita daga ikonta to ba a kallafa mata saboda haka ba zai iya ramawa ba saboda rashin lafiya kuma ba ya da abinda zai ciyar shikenan shi yasa wanda yayi ya kusanci matarsa da azumi da rana ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana cewa Rasulullahi na halaka Annabi ce me ya faru yace gashi abinda ya faru Annabi yace to kaje ka yanta baiwa a matsayin kafara yace ya Rasulullahi ban da ita tace to kaje kai azumi na wata biyu ce ya rasulullah to ai azumin wata ɗin shi ya jawo har na fada cikin wannan laifin ya zan yi kuma iya na wata biyu ce to kaje ka ciyar da miskini 60 yace ba shi da abin da zai ciyar da su nabi ya shiga ya kawo masa kwandon dabino ce ya rasulullah wanda ya fi talauci za zan bawa yace eh kaje ka raba talaka yace to ai duk garin su duk ungosu ba wanda ya kashi talauci nabi ya ce je ka cike da iyalanka annabi yana dariya to kaga anan ya gaba ɗaya ka fara ta faɗi da kansa saboda mai saboda ba zai iya ba saboda haka idan mutum ya zama na ana bin shi bashi na azumi ba zai iya yi ba kuma ba shi da abin da zai ciyar so shikenan ya faɗi da kansa
masaro duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako sai kafin sallama dai za ku iya aiko da tambayoyinku kuma akan lambobin wayar da aka saba wato 0805554443 ko kuma 0805554443 ko kuma akan 0707777462 ko kuma 0703640145 haka zalika za ku yi aiko da sakonninku ta kan adireshinmu na email akan fatoyirahma@yahoo.com ko kuma cikin shafin fatoyirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin sashen addini musulunci na gidan rediyon rahma farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zango na FM da kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemo babban malami a tsangayin nazarin addini da shari'a musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ya samu damar amsa muku waɗannan tambayoyi a cikin wannan shiri da kuma wanda ya tattara mana sautin akan na'ura Bashir Idris Ngwaggo Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.